sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan safiyar Juma'a babban rana 16 ga watan Disamba shekarar 2016 akan mitoci 25, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma za a iya jimu ta tashar mu ta VOA Africa a zangon FM 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da wannan lokaci. Baba Yakub Makiri ne tare da Sahabu Imam Aliyu. Zamu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin. Kafin ku ji kanun labarai, wato kafin ku ji labaran namu ga kanun su.
Sakataren tsaron Amurka ya tabbatar wa kawayen Amurka cewa Washington za ta ci gaba da taka muhimmiyar rawa a yaki da ake da kungiyar ISIS. Amurka ta zargi shugaban Rasha a zaman wanda ya bada umarni wato satar bayanai domin katsa dandan a zaben shugaban kasa da aka yi a kasar nan watan jiya. Kungiyar Tarayyar Turai ta kara tsawon wa'adin aiki da takunkumi da kasashen yammacin duniya suka kakabawa Rasha.
To bayan kun ji labaran duniya za ku ji irin kokari da Majalisar Wakilan Najeriya ke yi wurin kare tallafi da aka baiwa ƴan gudun hijira a kasafin kuɗin baɗi.
Duk wanda ya je ya sa hannu a cikin kawar da wayannan abubuwa saboda dalilai da ya sani ko kuma saboda son zuciyar shi, mu ba za mu yi bacci ba sai mun tabbatar mun kwato al'umma haƙƙin su.
A jamhuriyar Niger kuma ana yunkuri ne na tabbatar da zaman lafiya tsakanin addinai.
Abin da ya shafi addinin ka can kana can bangaren ka daban, wanga ma yana akan bangaren addinin shi daban, amma da ita zamantakewa ba a hana ba.
Haka kuma akwai shirin lafiya uwar jiki da Juma'a Ali za ta gabatar, to amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya sake tabbatar wa kawayen Amurka cewa Washington za ta ci gaba da zama jigo ko kuma za ta taka muhimmiyar rawa a yaƙi da ake da kungiyar mayakan sa kai ta ISIS ko da a ƙarƙashin sabuwar gwamnati da Donald Trump zai yi wa jagoranci. Kata wadda ya jawabin buɗe taron tsare-tsare na Amurka da ƙawayenta na ƙarshe ƙarƙashin gwamnatin Obama a taron da ayar tambaya da ta mamaye taron kan irin dabarun da gwamnati mai jiran gado za ta ɗauka a fafatawa da tsagerun ISIS, abinda ƙasashe da ke Turai suka damu da shi a wannan taro. Sakatare Kata ya ce ba zai bada wani alkawari ko tabbaci kan sabuwar gwamnati mai zuwa ba, duk da haka ya sani cewa Amurka za ta ci gaba da taka muhimmiyar rawa a wannan yaƙi. Karkashin shugaba Obama dai Amurka tana da dakaru 2,000 a Iraki, ta gwammace amfani da ƙananan tawagogin sojoji na musamman da masu ba da shawarwari ga sojojin ƙasashe da suke ciki wato Iraki da Siriya, wato ƙasar Iraki a yaƙi da mayakan sa kan. Sai dai shugaban na Amurka mai jiran gado da ma mutumin da ya zaɓa ya zama sakataren tsaro na Amurka sun soki yadda Amurka take tunkarar yaƙi da ƙungiyar ta ISIS. Har ma Janar Mattis mai ritaya yana cewa sabuwar gwamnatin za ta gaji matsaloli ne kawai kan dabarun da Amurka take amfani da su a wannan yaƙi.
A hali da ake ciki kuma fadar White House ta shugaban Amurka jiya Alhamis ta yi nuni cewa wato shugaban Russia Vladimir Putin shi ne ba da umarni a kai hare-hare ko kutse ta kwamfuta domin dagula zaɓen Amurka, ko da yake shugaban na Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yi sukan zargi ko kuma ya yi zargi na wannan yunkuri da ake yi cewa kokari ne ake so a yi masa zagon ƙasa saboda nasarar da ya yi samu a kan Hillary Clinton. Gwamnatin Obama ta bata nuna wata shaida kai tsaye a kan wannan zargin da ta yi wa shugaban na Rasha ba. Ikirari da Moscow ta kira shi abin dariya ko kuma shirme ne kawai. Kakakin fadar shugaban ƙasan Amurka George Ernest ya nuni cewa bayani da hukumomin leke asirin Amurka suka bayar a cikin watan Oktoba cewa irin wannan kutse sai manyan jami'an ƙasar Rasha su ne za su iya bada wannan umarnin. Amma Trump ya ɗora a shafinsa na Twitter inda yake cewa Rasha ko wata hukuma tana kutse, to me yasa fadar White House ta kasa ɗaukar wani mataki na lokaci mai tsawo irin haka? Me yasa suka fara wato korafi bayan da Hillary Clinton ta sha kai? Ernest ya yi wasi da duk wata damuwa na neman yi wa sabuwar gwamnatin Amurka maƙarƙashiya. Yana mai cewa shugaba Obama ya fito ƙarara cewa ya yi ƙudurin ganin an miƙa gwamnati ba tare da wani cikas ba.
Shugabannin kungiyar Tarayyar Turai da suka gudanar da taron koleji a Alhamis a birnin Brussels sun amince za su ƙara wa'adin takunkumi da suka kakaba a Rasha na wasu watanni 6. Taron na wuni daya ya kai har cikin daren jiya Alhamis wanda ya kawo ƙarshen shekara mai cike da rudani ga kungiyar mai wakilai 28 yayin da aka ci gaba da ayar tambaya kan makoma da kuma tasirin kungiyar mai kasashe 28. Batun ƙara tsawon takunkumi kan Rasha bai zo da mamaki ba domin ko a farkon makon nan an ji shugabar Jamus Angela Merkel da kuma shugaban Faransa François Hollande sun bayyana goyon bayan su kan fara da takunkumin ganin Rasha ta kasa mutunta yarjejeniyar da aka kulla kan Minsk dangane da rikicin da ake a ƙasar Ukraine. Kasashen suna daukar wannan matakin ne duk da matsin lamba daga masu zuba jari a Turai ciki har da Jamus na ganin an rage ko janye takunkumin baki dai saboda bukatar da ake da shi na makamashi. Masu fashin baki suka ce rashin kwarin gwiwa na ci gaba da aiki da takunkumin da aka kakaba a Rasha ba zai rasa nasaba da kudirin da shugaban Amurka majiran gado Donald Trump ya nuna na aiki kudda-kudda Rasha wajen warware matsaloli da kuma yaki da ta'addanci ba.
Ana shan wa'annan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar agaji ta kasa da kasar Red Cross da wasu kungiyoyi da suke ayyukan jin kai sun ce kimanin fararen hula 2000 ne aka kwashe daga birnin Aleppo a jiya Alhamis cikin su hadda waɗanda suka ji rauni. An ga jerin gwanon motocin jigilar majinyatan da wasu manyan bas-bas masu launin kore suna barin wato birnin inda yaki ya daidaita. Wannan dai ya kasance wato cibiyar tarihin musulunci ne da al'adun Larabawa kamin yakin basasar da kasar ta shiga ya daidaita birnin. Motocin sun bi ta yankin da ke hannun gwamnati kamin daga bisani suka shiga wani yanki da ke hannun 'yan tawaye a lardin. Wasu daga cikin fararen hula sun gode wa Allah da ya tsirar da su daga wannan birnin duk da cewar sun bar gawarwakin 'yan uwansu da kuma aminansu ƙarƙashin ragozan gine-gine wadda a da makarantu ne da gidaje da kuma wuraren kasuwanci.
A jihar Carolina ta kudu a nan Amurka gungun masu taya alkali yanke hukunci sun samu wani fitaccen dan warin launin fata Dylan Roof dan shekaru 22 da haihuwa da laifukan da suka saba dokokin ƙasa na harbewa da kashe bakar fatar Amurka tara a wani coci mai dimbin tarihi a birnin Charleston a bara. Hakanan an same shi da laifin hana mutane tafiyar da harkokin addini saboda kashe mutanen wato lokacin da suke nazarin Bible ranar 17 ga watan Yuni bara a cocin da ake kira Emmanuel African Methodist. Roof bai nuna wata damuwa ba lokacin da aka bayyana sakamakon zaman masu taya alkali yanke hukunci. Dalan zai sake fuskantar waɗannan masu taya alkalin yanke hukunci ranar 3 ga watan Janairu lokacin da za su yi shawarwari kan ko a yanke masa hukuncin kisa ko kuma ɗaurin rai da rai.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, Majalisar Wakilan Najeriya ta ce za ta ba da muhimmanci ga tallafa wa 'yan gudun hijira a Najeriya a kasafin kuɗi wanda shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar mata. Mataimakin shugaban kwamitin majalisa akan waɗanda suka fada cikin bala'i da ake kira Honorable Ali Isa Jesse shi ne bayyana haka a wurin wani taro da hukumar bada agaji lokacin bala'i ta neman ta shirya a Jos ga wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji da ƙarin bayani.
A cewar Honorable Ali Isa, a kullum burin majalisar shine ta dadada wa al'umma ta kuma tabbatar talakan da take wakilta na cikin walwala da kwanciyar hankali.
Tunda muke duk wani abinda shugaban kasa ya kawo akan abinda ya shafi mutane yan gujin hijira ba mu taba rage ko kalilan ba, sai dai in muka samu dama ma mukan kara masu. Yanzu shugaban kasa ya kawo mana kuduri kuma za mu duba duk abubuwan da ya fada, kuma wannan area yana cikin inda muke tunanin za mu maida hankali sosai don mu tabbatar cewa particularly a northeast al'umma sun koma gidajensu kuma waɗanda suka bar makarantu sun koma suna karatu.
Honorable Isa ya jaddada cewa majalisar za ta dau mataki kan duk wanda ta samu da karkatar da haƙƙin 'yan gudun hijira.
So muna nan muna bincike kuma a matsayin mu na 'yan majalisa duk kudaden da muka yi aka yi appropriating ya dawo kuduri za mu yi duk abin da za mu yi mu bi kadu mu tabbatar cewa al'umma din nan idan an ce za a gina asibiti a wuri kaza mu tabbatar an gina musu, idan an ce za a taimaki mutanen Borno, Yobe da abubuwa kaza mu tabbatar ayin. Kuma duk wanda ya je ya sa hannu a cikin kawar da wayannan abubuwa saboda dalilai da ya sani ko kuma saboda son zuciyar shi, mu ba za mu yi bacci ba sai mun tabbatar mun kwato wa al'umma hakkinsu.
Darakta janar na hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa wato NEMA Muhammad Sani Sidi yace sun shirya taron ne don tattauna nasarori da matsaloli da suke fuskanta da kuma gano hanyoyin da majalisar wakilan za ta ƙara ba hukumar don gudanar da aikin ta.
Na farko dai NEMA din nan mu ne muke kan gaba wajen kula da mutanen nan na ƴan gudun hijira a Northeast tare da abokan aikin mu da kuma ƴan majalisar tarayya ƴan UN kenan muke taimaka mutane da kuma jahohin da suke Northeast. Kar amanta cewa NEMA din nan kuma tana kula da wasu matsaloli da suke tasowa a wasu jahohi ba lalle Northeast ba. Wanda haka an samu nasarori kwarai da gaske.
To amma waɗannan matsaloli kuma ake fuskanta?
To matsaloli shine al'amuran nan kullun karuwa yake. Yau kana kula da wannan al'amari sai wani ya fito, kuma kowa ya san yanzu banda ma Northeast abin da ke faruwa a Northwest musamman ma Zamfara kullun ana rasa rayukan mutane, mutane kuma ana koran su daga gidajensu, ana sace matayensu, ana menene, ba abin da ba a yi. Saboda haka matsaloli ne mai yawan gaske.
Darakta janar na hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa Muhammad Sani Sidi. Na kuma zanta da Honorable Talatu Yohana, mamba mai wakiltar Lamurde, Numan da Demsa a jihar Adamawa, don jin halin da al'umman yankin nata ke ciki.
Yaki na sauki, amma ba za a guji cewa bai kare ba. Sauki kam an samu sauki, amma kuma sai dai akwai masu bin bayan fage suna dan cima mutane mutunci. Muna kokari mu gani yaya gwamnati za ta taimaka mana, mu ma mu taimaka ma ƴan uwanmu. Shi yasa kun gani mu a kwamiti namu mun zo mu zanna da ku mutanen NEMA mu hada karfi da karfe mu gani yaya ne za mu cima burin mu.
Hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa dai ta tabbatar da mutane miliyan 2,200,000 ke gudun hijira a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Tumadalla a jamhuriyar Nijar kuma wato kungiyoyin Katolika ne suka shirya wani taro wa shugabannin addinan Musulunci da na Krista akan zaman lafiya. Wakilin mu Haruna Mamman ya shirya mana rahoto akai.
Kungiyoyin sun gudanar da ire-iren waɗannan tarurrukan a ƙasashen Kenya da tarayyar Najeriya kuma kuda Sani Sina na ɓangaren addinin Krista a ƙarƙashin Kadaf da garin Maradi ya yi mini ƙarin bayani game da muhimmancin wannan taron.
Don mu samu mu yi zama tare da Kristoci da Musulmi don a yi tattalin zaman lahiya. Saboda wannan aikin da muka fara a nan muke kawo mu matallafi shikin irin wannan aiki da mata da samari. Samari kamar wanda ba su aikin abun yi muka hada su cikin wani kungiya da Kristoci da Musulmi don su aiki tare. Don a san zaman tare, a san juna, a yi annashuwa. Tun da ma suna da kungiyoyinsu wanda suke kama mu juna, suna ba juna bashi tsakaninsu don a samu abin yi. To sai muka kawo musu kuma taimako don kuma su hadu. Kungiyoyin mata na Musulmi da kungiyoyin mata na Kristoci sai suka hadu suna aiki tare.
A jamhuriyar Nijar dai sama da shekara guda da ta gabata ne an ka fuskanci waɗansu hare-hare akan mujama'ai na Krista da sauran wuraren da suke amfani da su. Akan haka wani babban malamin addinin Islama cewa da Malam Muhammadu Dan Waziwa da ke halarta wannan taron ya yi mini ƙarin bayani game da irin ababen da ire-iren waɗannan taruka da suka gabata kyaukyawan abubuwan da suka haifar.
Muna da matasa waɗanda an ka ɗauka na wajen ɓangaren Musulmi da na wajen ɓangaren Krista waɗanda suna aiki tare tsawon shekara guda, suna kasuwanci, suna zamantakewa, suna cuɗanya, kowane na darajantar da wani. Kuma akwai mata ɓangaren Musulmi, akwai mata ɓangaren Krista waɗanda an ka ɗauka suna cuɗanya, suna zamantakewa, kowane ana gane ma juna ga ta yadda ake yi ta zamantakewa. Don haka ana zaman lahiya cikin kwanciyar hankali, kowa yana darajantar da wani. Abin da ya shafi addinin ka, can kana can ɓangaren ka daban, wan ga ma yana akan ɓangaren addinin shi daban. Amma dai ita zamantakewa ba a hana ba, tunda wurarei da yawa suna gama kowa da kowa. Kasuwa na iya ta haɗa Musulmi ta haɗa Krista, gona na iya haɗa Musulmi ta haɗa Krista, sannan irin tasha inda a shiga tana iya hada musulmi da kirista.
Wannan taron dai da ya shafi bangarorin addinan musulmai da kirista zai shahe tsawon kwanaki biyu. Haruna mamman bako na birnin Kwani sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna mamman, wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu kuma karfe 12:16 na dare kenan a nan Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba, lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan, wanda zai kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku da kuka aiko mana. To likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To zamu fara ne ko da yake wannan wasiƙa ta dade.
To Hajiya.
Zamu fara ne da wasiƙan Mujanatu Dan Dime.
To
Shehu Dan Tarma a can Kakumi Bakori jihar Katsina Najeriya.
To
tace wai dan Allah wai akwai maganin da mutum zai sha in yana da kiba kuma ya rage kiba?
Eh, akwai maganin da zaka iya sha ka rage kiba.
Amma ba magani ɗaya bane a yanzu.
Eh, ba magani ɗaya ba, amma duk magungunan da ake sha a rage kiba suna da illa ƙwarai da gaske Hajiya.
Eh to, mutum da farko tuko, mutum ya sha din zai samu biyan bukata?
Zai samu biyan bukata musamman in ya hada da motsa jiki.
To to galibi
sai kike nan Hajiya.
Eh wato galibi magungunan nan in ma zaka sha sai ka hada da motsa jiki kenan.
Sai ka hada da motsa jiki.
Sannan za su yi maka aiki.
Sai mutum ya motsa jiki kaman minti 30 zuwa minti 40 kowane rana, kaman kwana 6 kowane mako, haka kwana 5 zuwa 6 kowane mako, dole ka rinka wannan. Amma in dai dunka sha magani ne kawai kace zaka rinka dage kiba, to wannan ba zai aiki sosai ba Hajiya.
To likita ai kai magana kace akwai illa, me illolin irin waɗannan magunguna?
To kin san kaman kwani can shekaru da suka wuce akwai magani penicillin suke kiransa, wato mutane na sha. To wannan magani illan da ya so bata mutane zuciya, ya sa jikinsu kawai, yanda ya bata musu zuciya ya sa din suna samu kawai suka samu ciwon hawan jini zuciya, wanda su ma har ya bata musu din suka marin su koda. To sai nan kasa aka hana sayar da shi ma musamman. Akwai kuma wadansu yanzu da suke da su, to waɗannan su ana amfani da su, amma waɗannan su ma an ka sha yakan sa zuciyanka ya tashi, ko kuma rinka ka ji kamar zuciyanka zai fita da kirjinka wani lokaci. To amma yanzu abinda masu ilimin kimiyya ke cewa, in kana so ka rage jiki ka rinka motsa jiki, kuma in za ka ci abinci ɗin ka rinka ci mai kamar so 2 so 3 so 4 kamar so 4 so 5 amma kaɗan, ba ka zauna ka sa tuwo dim ka yi ta ci. Ya ba a son haka. Kuma mutum ya rinka cin irin su ganyayyaki kamar irin su rama, zogale da sauransu, wanda ba su cika ciki sosai.
To kai bayanin wasu daga cikin da yake magungunan ma iri-iri ne, ba ɗaya bane ba biyu bane, kullun zaka ga ana ta tallan su. To baya ga haka kuma wani irin illa ne ko kuma rashin alfanu ne yake tattare da irin waɗannan magunguna da ake talla na rage kiba?
To yanda muka ce za a rage jikin zai ragu. Amma kuma bayan kwanaki ko watanni kaɗan sai mutum jikinsu kuma ya ƙara kiba sosai. Wani lokaci abinda ake cewa ma mai koɗin ne ko teɓa kan ƙaru sosai. To wani lokaci maimakon kai taimako sai wani abu ma ya
faru. Wato maimakon ma ƙila idan mutum ya rage kiba ɗin kuma in ya tashi maidowa sai ya maida kuma fiye da na da.
Eh, sai ya maida fiye da na, kuma illan wannan shi ne Hajiya. Kin san na farko akwai tsoka na jijiyan jikin ɗan Adam da ke ciki dama. To wannan yakan ragu. To in ya da sai kuma mai ko teɓa ya ƙaru, saboda haka ma jikin mutum jikin zai ƙaru ne sosai.
An yi ba
shi ne kawai abinda kamar mutane, abinda shawar da muke ba mutane anan shi ne ka rage abincin da kake ci, ka rinka motsa jiki kowane lokaci. In kai wannan, to ba wannan maganin da ya kamata ma ka sha.
Motsa jiki din ma likita, ai ko tafiya mutum zai riƙa yi ko?
Eh, ko tafiya maimakon, kamar yanzu maimakon in ka zo wurin za ka aje motonka, ka aje da nisa inda za ka taka. Ko kuma lokacin da aka unguwa maimakon ka shiga moto sai ka dan taka. eh duk waɗannan na taimaka wai ba wai mutum kullun zai tayi ta gudu bane in ka an so fi ma ka dan taka ka je unguwa nan ka je nan ka da kana takawa ma wannan ma yafi aiki yafi amfani amma ka rinka yin shi kullun minti 30 ko 40
ko so uku a sati ko
eh so an fi so ai mutum kaman so biyar amma kuma ko so uku ka samu ma alhamdulillah
to
eh
to ina fatan wannan bayani da kai ya gamsar da ita malama Murjanatu da kuma sauran masu sauraron mu to shi kuma Muhammadu Inuwa direba
to
yace idan ya kwanta bacci sai ya ji baya iya tashi to shin ciwo ne yake fama da shi ko ko menene me yasa
to ya danganta in dai kawai ya kwanta bai iya tashi ne a da ya ganta ko gajiya ne ko kuma wani irin kasala yake faruwa in dai kawai kwanta ko log da ita ya kamata ji wani likita a duba shi sosai don bai kamata mutum ya kwanta ya kasa tashi ba hajiya
tana yiwuwa alama ce ta wata cuta
eh akwai alama ne na wani abu da ke faruwa a jikin sa hajiya
to
eh
to idan ya je in yayi bayani kamar yadda ya rubuto din aka duba za a iya mishi bayanin abin da ke faruwa da shi
eh insha Allah za a yi bayani ba za a iya bincike akwai abubuwan da za a iya bincike za a tabbatar abin da ke faruwa
To Allah ya sa dace.
Ya amin amin hajiya.
Shi kuma Faruku Iliyasu kamfanin Bobi a can Kwantagore jihar ku ko?
Eh jihar mu kenan.
To amma yana zaune ne a number 29 Adeola Adeleye Street a can Ilopeju a Lagos
Nigeria.
Eh to likita yace wai idan maciji ya sari mutum.
To
idan kuma babu asibiti a kusa. Me ya kamata a yi a takaicin wani irin taimakon gaggawa za a ba mutum
akwai inda ake inda sama da inda maciji ya ci mutum ana kan so a dan daure wanda ake kira tourniquet din nan kenan
a daure sama ko kasa
a ya danganta da inda yake in kamar a kafa ne in kisan jini yakan haura ne je zuciya
to
eh
to sai a daure ta yanda jinin
ke haurawa
ba zai haura ba
eh wanda ba zai ha amma ko da haka ya kamata a yi sauri a kai mutum wurin likita domin daurewa ma ya kamata a rinka sake shi kadan kadan amma dole a yi sauri a kai shi wurin likita
to likita me zai faru idan ba a yi haka din ba kuma ba a kai mutum wurin likita ba
to in ba a yi haka ba kuma ba a kai mutum wurin likita kuma ba a kin sa akwai wani irin magani da ake ba wanda ake kiran shi antidote wanda ke rage karfin dafi din
eh
to in ba wannan kuma a wannan ba in kuma kwana yi to yana iya halaka mutum in dai macijin kin sa kwadan mace zai wadanda su guban yana iya kashe mutum eh to in irin wannan ne kuma kwana yi to sai kuma ikon Allah
to akwai kuma wanda kila mata ke in mace je sare mutum din sai kwa sai ta haraye halansa
ke eh sai haraye halansa eh
to Allah ya sauke
ya amin amin
to Malam Adamu Liman Junju a can birnin Kebbi jihar Kebbi Najeriya
to
yace yana fama da gyamban ciki
to
kuma yana amfani da wani magani ko Alhamid ne kuma shi ma maganin waya mishi amfani sosai amma ba likita bane ya bashi ba likita ya je rubuta ba ko kuma ya duba shi bashi ya amfani da shi ba
to
yace wai wani mai irin wannan rashin lafiya ne ya gaya masa wannan magani shi kuma sai ya je sai ya saya ha to likita ka sha bayani game da mutum ya je sai magani ko kuma ya sha magani ba tare da likita ya rubuta mai ba to wani irin illa ke tattare da haka
to abin da yasa ba mu san mutane su rinka karɓar magunguna daga wurin ko abokai ko ƴan uwa domin ba ka tabbatar da abin da ke faruwa a jikinka ba zai kaman abin da ke faruwa a cikin jikinka ko cikin cikinka zai kama da wannan wani ne amma ba ka tabbatar ba so in ka sha in ba wanda ya daidaita ba ne zai iya maka illa hajiya shi yasa abin da muke tsoro kenan
shi wannan yayi dace maganin ta
kai yasa Allah ya sa abin da ya dace amma wancin mutane ba su dace haka hajiya
bai ma kamata ba ke
bai kamata ba ya kamata in ma yana da abin da ne dauki magani je wani likita ce to kaga abin da nake faruwa ke damu na ga aboki da yana tsammani irin wannan zai iya taimaka mai kace mai ka gani ya je karbi samu shawaran likitan sa za a duba shi domin gyamban ciwo yanzu ana iya warkar da shi akwai magunguna kala kala da suke warkar da gyamban ciki yanzu na ai
kuma ma ba amfani ma mutum tunda ka san kamar yadda ka sha bayani cututtuka alamomin su sun yi kama da juna
sosai
to tana yiwuwa kila ma ba gyamban cikin bane
eh da akwai mutane yawanci a dan su za ka ga suna tsammani suna ciwon gyamban cikin ne su sha eh in suka sha don akwai nan ma wadansu mutane ga gani haka za su tsamma suna da gyamban ciki ne aka duba to ba gyamban cikin suke da shi wani sankaran ciki suke da shi kuma wannan yana hannun halakar da mutum haka da wuri in kwana yayi
to Allah ya sauke
amin so saboda haka ko da yake ina shan magani je a bincika
eh ko da yake ta mai amfani
ba eh je a duba a tabbatar abin da ke faruwa kenan Hajiya
to
eh don kada ya zo ya makansa wani abu komai na Allah ne Hajiya amma dai ya kamata a je a duba
eh to ai ka san masu iya magana suka ce da muguwar rawa ga makinta to shi kuma Garba Alhaji Sama'ila ya rubuto ne yana cewa wasu mata idan suna shayarwa ba sa yin al'ada to idan ba su iya al'adan nan dikita suna iya daukan ciki ko ko ba za su yi ciki ba
to za su iya amma zan bayyana da wani abu Hajiya in dai mace na tana da tana ina shan nono
eh
to masu linka suka ce in dai tana shi na dan na shan nono yana kamar a rana zai sha kamar so hudu da dare sha so kamar biyu ko uku in dai tana haka to yawanci wata shida na farko yawanci da wuya ta kama ciki amma bayan wata shida to yanda kwai kwancikin halitta ke faruwa zai so masaukowa
to akwai yuwar bayan wata shida din da za ta iya yin ciki
eh ko ga al'ada za ta iya yin ciki
to
eh saboda haka sai dai in ma suna sai dai ko su rinka daukan wannan abin nan amma in dai bayan wata shida din nan in ma in kuma ba ta bada nono yanda muka ce din nan ko kafin wata shida ma za ta iya kama
ciki to kasan kuma akwai ko champi ne mutane suna ganin cewa idan mace ba ta al'ada ba za in kamar tana shayarwa da yake ba ta ganin al'ada ba za ta iya ciki ba
eh akwai mata da ba su ganin al'ada sai ga sun kama ciki ai waɗansu yanda jikin mu yake ba duk ɗaya bane Hajiya
to
eh dan akwai waɗansu mata ba su ganin al'ada amma shi wannan kwan da kowace mace da shi yana saukowa
saboda haka ya danganci yadda take shayar da jariri
kenan eh ya danganta wata shi da farko ne ya danganta yanda take shayar da jariri din
in ba ta shayar da shi yanda ya kamata kafin ma wata shidan ya cika tana iya yin
ciki. Eh za ta iya kama ciki eh Hajiya za ta iya.
To ina fatan wannan bayani ya gamsar da shi Garba Alhaji Sama'ila da kuma sauran masu sauraron mu. To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa madadin
Dr. Lada
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Jiya Alhamis ne gwamnatin kasar Malawi ta ba da sanarwar wani yanki na musamman da ta keɓe kuma irinsa na farko a nahiyar Afirka inda za a yi amfani da ƙananan jirage da ba su da matuƙa na aikin farin kaya domin kai saƙonni ga al'umma. Daraktan hukumar da take kula da zirga-zirgar jiragen saman fasinja na ƙasar Alfred Tila ya ce galibin shirin na gwaji yana samun goyon bayan asusun tallafa a yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF. Karkashin shirin jiragen za su yi jigilar jini da ya bushe wadda aka ɗauka daga yara da aka haifa da cutar ƙanjamau ko sida. A cikin watan Maris ne Malawi ta samu nasarar kammala shirin gwajin aikin da jiragen a yanki mai faɗin kilomita 10 daga wata cibiyar kiwon lafiya zuwa babban asibiti da ke birnin ƙasar Lilongwe. A halin yanzu ƙasar tana amfani da babura da motocin jigilar marasa lafiya wajen yin wannan zirga-zirga, amma hukumomin kiwon lafiyar ƙasar suka ce tsadar mai da kuma rashin kyawun hanyoyi suna janyo jinkiri mai yawa wajen kai waɗannan muhimman buƙatun kiwon lafiya. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya sake tabbatarwa kawayen Amurka cewa Washington za ta ci gaba da taka muhimmiyar rawa a fafatawar da ake da ƙungiyar mayakan sa kai ta ISIS ko da a ƙarƙashin sabuwar gwamnati da Donald Trump zai yi wa jagora. Hakanan kuma fadar White House ta shugaban Amurka jiya Alhamis ta yi nuni da cewa shugaban Rasha Vladimir Putin shi da kansa ya ba da umarni a kai hare-hare ko kutse ta kwamfuta domin dagula zaben Amurka, ko da shike shugaban Amurka mai gidan gado Donald Trump yana suka ko zargin cewa wannan wani yunkuri ne ko kokarin yi masa zagon ƙasa saboda nasarar da ya samu kan Hillary Clinton.
To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci, sai kuma an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya 7 agogon Ghana. Za ku ji mu da wasu sabbin labarai da rahotanni da sauran shirye-shirye. To amma dai kafin mu yi sallama da ku, muna taya Dr. Muhammad Indimi, shugaban kamfanin Oriental Energy, da mai girma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, wato murnan aure ƴaƴansu Ahmed Muhammad Indimi da Zahra Buhari, wanda za a yi a yau Juma'a idan Allah ya yarda. Allah ba da zaman lafiya, Allah ba da fahimtar juna tsakanin ma'aurata, kuma ya ba da zuriya masu albarka. A halin yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa, musamman sahabu Imam Aliyu da mai bada umarni Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan safe wato Daryl Smith, Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku a nan sashen Hausa na muryar Amurka. A huta lafiya.